Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan la'asar. Ranar 10 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 41 da kuma 60 a jamhuriyar Niger, kuma ana jibo ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5. Sannan kuma za a ji mu ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya a kasar Niger. A yayin da duniyar gizo kuma ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Naziru Ahmad Hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Jihohi shida na kalubalanta umarnin shugaban kasa Donald Trump da aka sake wa gyara da ya hana 'yan kasashe shida da mafiya yawan musulmai ne shiga Amurka. Babban janar mai kula da sojojin Amurka a Afirka ya faɗa a jiya Alhamis cewa ko da an shafa ƙungiyoyin 'yan ta'adda, matasa da ke da matuƙar yawa a yankin za su ci gaba da fuskantar barazanar shiga cikin aikata ayyukan ta'addanci.
To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji irin godiya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa al'ummar Najeriya bayan dawowansa daga hutu a ƙasar Ingila.
Ina godiya ba misali kuma ba iyaka. Babu abin da zan yi in saka muku sai in ci gaba da muku aiki kuma in riƙe amanarku.
A jamhuriyar Niger kuma maluman makaranta ne suke yajin aiki, wanda ya kai ga gwamnatin kasar tana zargin maluman da yunkurin kawar mata da farin jini.
Su wadi su gaya ma 'yan kasa so nawa ne mu da su mun ga juna bisa kan yajin aiki da muke nan gai. In sun tabbatar da cewa mu da su mun ga juna, kenan yau ma sun yi samun hujja suke, kenan ai adawa da kenan yau su ne suke nan ga tura mu.
Har yau a Najeriya kuma za ku ji irin murna da farin ciki da wasu talakawan kasar suka yi na dawowar shugaba Muhammadu Buhari gida. Sa'adan kuma Mahmud Lalo zai kawo muku shirinsa na duniyar Amurka, duk sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kotun kundin tsarin mulki ta Koriya ta Kudu ta kada ƙuri'ar da aka sami gagarumin goyon bayan tsige shugabar ƙasa Park Geun-hye. Mai rikon mukamin babban alkali Lee Jong-mi ya karanta hukuncin da aka yanke daga kotun kundin tsarin mulkin kasa da ke Seoul a yau Juma'a, wanda aka yada shi kai tsaye a kafafen yada labarai na kasar.
Zhabyeong-dang은 지금 이 순간부터 더 이상 집권 여당이 아닙니다.
Mun hakikanta cewa akwai riba mai yawa wajen sauke wadda ake tuhuma daga ofishi, saboda haka da murya daya ta alkalancinmu mun goyi bayan tsigewar an kori shugabar kasa Geun-hye. Duka alkalan kotun tsarin mulkin takwas sun goyi bayan kudirin da majalisar kasar da suka bayar da ya sami goyon bayan sama da kashi 2/3 da ake bukata na goyon bayan tsige Park daga mukaminta, biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da kuma yin ko in kula da lalaci. Kotu ta bayyana hakan da laifi mai girma a cikin kundin tsarin mulki da ake zargin Park ta hada kai da tsohuwar kawarta Cho Sun-sil domin tursasa gamayyar kamfanoni su ba da gudunmawar fiye da dalar Amurka miliyan 69 ga wasu kamfanoni guda uku na Jabu. Ana zargin Cho na da wani irin iko da ya wuce kima akan shugabar kasa Park da kuma ma'aikatanta tamkar ta mallake ta, duk da ba ta da wani mukami a gwamnatance.
Jihohi shida na kalubalantar umarnin shugaban kasa Donald Trump da aka sake wa gyara da zai hana kasashe guda shida mafi yawan musulmi shiga Amurka. Jihar Hawaii ta gabatar da ƙara inda ta kalubalanci wato sabon umarni na gwamnatin tarayyar wacce za ta cutar da musulmi da suke zaune a jihar da ke tsibirin tekun Pacific. Sauran jihohi biyar kuwa sun hada kawunansu ne domin su kalubalanci sabuwar dokar ta Trump, wacce ake so ta mai gurbin ta farko da kotunan Amurka suka yi fatali da ita. Jihar Washington da ke gabar yammacin Amurka ta kalubalanci umarnin shugaban kasan na farko, inda take bukatar alkali a seto da kotu ta yi tsayin daka kan tabbatar da wato dakatar da dokar Trump ta ranar 27 ga watan Janairu. Sa'annan dakatarwan ta yi aiki akan wannan sabuwar da White House ta gabatar. Babban Attorney General a jihar Washington Bob Ferguson ya ce jihar tana da kwakwaran madafa akan shari'ar. Babu shakka an takaita umarni a sabon dokar ta Trump, amma hakan baya nufin wato za a wanke matsaloli da dokar ta gudanar ba a kundin tsarin mulki. jihohin Oregon da Minnesota da New York sun hada kai a matakin shari'a da jihar Washington, sai kuma jihar Massachusetts ta bayyana a jiya Alhamis ita ma za ta shiga cikin jerin jihohin a satin nan na gaba akan kin amincewa da dokar.
To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To anan kuma babban janar mai kula da sojojin Amurka a Afirka ya faɗa a jiya Alhamis cewa koda an shafa kungiyoyin ƴan ta'adda matasa dake da matukar yawa a yankin za su ci gaba da fuskantar barazanar shiga cikin aikata ayyukan ta'addanci saboda rashin dama a fannin tattalin arziki. A yayin da yake magana a kwamitin ƴan majalisar dattawa ta sojoji, General Thomas Waldhauser, komandan dake jagorantar dakarun Amurka dake Afirka, ya ce matsalar tattalin arziki da matasa ke fuskanta a nahiyar Afirka shine babban kalubale a yankin. Waldhauser ya ce za mu iya kakkabe gaba ɗayan ƴan ISIL da Boko Haram a wannan yammacin, amma za a iya mai gurbin su a cikin mako guda. Matasa a Afirka na shiga kungiyoyin ta'addanci saboda suna buƙatar ayyukan yi, suna buƙatar rayuwa mai kyau. Ya kuma ƙara da cewa akasarin ɓangarorin yankin na fama da rashi akan aƙidar. Janar ɗin ya yi nuni da yara da maza da mata ƴan ƙasa da shekaru 15 waɗanda su ne kaso 41 cikin 100 na yawan al'ummar Afirka, ya faɗawa mahukuntan Amurka cewa yara a Afirka na buƙatar su samu rayuwa mai amfani a gaba wacce za a iya samunta ne kawai ta hanyar saka jari a yankin.
ƴan majalisar Afirka ta Kudu na tunanin gabatar da doka a kwanan nan da za ta taƙaita haɗa-haɗar kasuwancin fita da ƙahon mugun dawa domin amfanin kai. Gwamnati na buƙatar gabatar da daftarin doka a farkon wannan shekara cikin kwanaki 30 domin mutane su tofa albarkacin bakinsu wanda za a kammala a yau. Dokar na son gwamnati ta ba da damar haɗa-haɗen kasuwancin a cikin gida na kaho mugun dawan kenan, gami da ba da damar fita da kaho na mugun dawan wato guda biyu a lokaci guda, amma domin amfanin cikin gida a ƙarƙashin doka mai ƙarfi. Ma'aikatar harkokin muhalli ta Afirka ta Kudu ta bayyana cewa za a buƙaci cikakken bayanin kowane ciniki na wato mai saye kenan da mai sayarwa a takardar izini da kuma bayanin jinsi na kowane ƙaho da aka sayar. An dai haramta wato ciniki na ƙahon mugun dawa a Afirka ta Kudu a shekarar 2009. A shekarar 2015 wasu masu kiwon mugun dawan guda biyu suka yi nasara a kotu inda suka kalubalanci dokar haramci na cikin gida. Gwamnati ta yi kokarin juya akalan wannan dokar ta hanyar ɗaukaka ƙara, amma ba ta yi nasara ba. Ma'aikatar harkokin muhalli ta gabatar da dokar domin hukunci a kan kotun da ta yanke a shekarar 2015. Daftarin dokan ya yi wa makiyayan ainihin mugun dawan daɗi matuƙa wanda suka daɗe suna neman wato a ɗage wannan haramcin.
Nasarar bazata da shugaban Amurka Donald Trump ya samu a shekarar da ta gabata a zaben shugabancin ƙasar Amurka ya juya akala zuwa goyon bayan ƴan ra'ayin riƙau. A yanzu tarayyar Turai na fuskantar manyan zaɓuka guda uku nata wanda za a gudanar a wannan makon wato a ƙasar Holland.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo gida bayan hutun kimanin kwanaki 50 da ya yi a Ingila tare da duban lafiyarsa. Shugaba Buhari ya miƙa matuƙar godiya ga 'yan Najeriya, musamman mataimakinsa Farfesa Yemi Osinbajo. Ga Umar Faruku Musa da ƙarin bayani daga Abuja.
A daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake jawabai da ganawa da manyan jami'an gwamnati a Abuja, a wasu sassan Najeriya rahotanni na shigowa cewa ana cin ana bukukuwa da shagulgula, a cewa shugaba Muhammadu Buhari ya dawo bayan da ya share kwanaki kusan 50 yana hutu da kuma tsarin duba lafiyarsa a Ingila. Ga dai bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga 'yan Najeriya da harshen Hausa.
Assalamu alaikum jama'ar Najeriya maza da mata, ina isar da godiya ta gare ku saboda addu'o'i da aka yi ta yi kuma ana cikin yi saboda rashin lafiya da ta same ni. Ina shaidawa jama'a cewa ga ni gida na ji sauƙi alhamdulillah. Wannan addu'o'i da goyon bayan da aka bada ya ƙara tabbatar da cewa jama'ar Najeriya sun amshi wannan shugabancin gwamnatin tamu, ina godiya ba misali kuma ba iyaka. Babu abin da zan yi in saka muku sai in ci gaba da muku aiki kuma in rike amanar ku. Ina roƙon jama'a ba sai sun zo Abuja ba, na dawo zan ci gaba da aiki na kuma in ci gaba da yiwa ƙasar mu Najeriya addu'a. Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu damana mai albarka. Masu mugun nufi kuma Allah ya shiryar da su, ya haɗa kan mu duka a bisa gaskiya da soyayya ga juna.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan shugaban Najeriya wanda ya dawo yau da Asuba daga hutun kiwon lafiya a Ingila. Dadin dadawa a jawabin da shugaba Muhammadu Buhari da harshen Ingilishi ya ce ko da yake ya samu lafiya kuma ya godewa addu'o'in da 'yan Najeriya musulmai da kiristoci suka yi ta masa a lokacin da yana jinya, akwai bukatar cewa lokaci zuwa lokaci zai rika sake duba likitocinsa domin a ƙara duba shi kuma a ba shi magani. Amma fa sabanin ko marmakon a rika turo kar mutane daban-daban daga sassa daban-daban na Najeriya suna zuwa yi masa barka da dawa da kuma murna samun lafiyarsa, shugaban ya nemi alfarma ga 'yan Najeriya cewa kowa ya tsaya inda yake kuma a ci gaba da yi masa da Najeriya addu'a akan samun lafiya da kuma zaman lafiyar kasar. A yanzu dai bayanai sun fito daga gwamnati cewa ranar Litinin idan Allah ya kai mu, shugaban zai aiki wasiƙa zuwa ga majalisar ƙasar Najeriya kamar yadda dokokin Najeriya suka tanada, ya ba su bayanin dawowarsa da kuma aniyarsa ta ci gaba da mulkin Najeriya a matsayin shugaba. Kafin wannan lokacin dai Farfesa Usman Banjo kenan zai ci gaba da danawa a matsayin muƙaddashin shugaban Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Najeriyan mafita daga Allah Ubangiji na rafa. Najeriya koyin ko gobe ba.
Sai da Umar Faruk Musa, har yanzu a ƙasar ta Najeriya wasu talakawa ne suka bayyana farin cikinsu da murna na dawowar shugaban ƙasar Muhammadu Buhari. Shugaban da ya sauka a jihar Kaduna ne a filin saukan jiragen sojin ƙasar. Wakilinmu Lawal Ikara ya je filin inda shugaban ya sauka kuma ga rahoto da ya aiko mana.
A ƙarshe dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sauka a filin jirgin sojin sama wato Air Force Base da ke nan garin Kaduna. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sauka da misalin ƙarfe 7:19 na safiyar wannan rana ta Juma'a yana sanye ne da riga kaftani mai duhu da kuma hular kube da takalmi sauciki. Bayan saukowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya gaggaisa da wasu waɗanda suka zo tare shi ciki har da mataimakin gwamnan jihar Kaduna kafin ya shiga ƙaramin jirgi mai saukar ungulu don wucewa babban birnin tarayya Abuja. Jim kaɗan bayan ɗagawar jirgin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwa Abuja, nema manema labaru suka nemi jin ta bakin mataimakin gwamnan jihar Kaduna Barnabas Bala Bantex ɗin da ya jagoranci tawagar jami'an gwamnatin jihar Kaduna da suka tare shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Lalle ya tsaya ya tambaye mu ina gona, yaushe zai dawo, yaushe Malam Nasu zai dawo, mun gaya mishi ga ran da zai dawo kuma ga ne nan ga sauran kusoshin gwamnati. Mun tsaya mun haɗu da shi, an sha hannu da shi, an gaishi lafiyar shi lau, ya yi dariya ya gaggai da mutane kuma bai tsaya ba, ya wuce don ya koma kan bakin aiki.
To ko me wasu daga cikin 'yan jaridun da suka yi sammako don ganin saukan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari za su ce?
Buhari ya dawo akan idona a 401 Flying Training School da ke Air Force Base Kaduna, kuma na ɗaya daga cikin waɗanda za su shaida su ba da labari yadda suka ga jikin Baba Buhari yadda yake cikin ƙoshin lafiya da annuri yadda ya kamata.
Gaskiya zan iya tabbatar maka da cewa koren da aka zaɓi mai girma shugaban ƙasa ban yi farin ciki ba kamar yadda nake a yau na dawowar shi. Kusan mun kwana a filin jirgin sama muna jiran zuwan shi, kuma alhamdulillahi bukata ya biya, gashi ya dawo kuma mun shaida mun gan shi, ya gamu, ya dago mana hannu, mun daga mu shanu, alhamdulillahi.
Tuni dai labarin dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya cika gari kusan kuma ko ina ka je abin da ake tattaunawa kenan. Ga ma abin da wasu al'umar jihar Kaduna ke cewa game da dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Sunana Tijjani Idris. Tun da daddare da na ji labarin an ce Buhari zai dawo, bacci ma na kasa yi. Zai fata na Allah ya bashi lafiya, Allah ya ƙara mai lafiya, Allah ya bashi iko riƙe wannan mulki, ya kama lafiya cikin ƙoshin lafiya.
Sunana Adamu Musa Angwandosa. Baba ya dawo, Allah ya ƙara mai lafiya. To zan so baba ya duba ya ga yanayin halin da ƙasan take ciki, a duba dai ma mutane a samu sauƙin rayuwa.
Assalamu alaikum, sunana Aliyu, an fi saina da Alan Mama. Baba nan ce sai dai ce mun gode ma Allah da Allah ya ba mu baba lafiya. Ya Ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya, Allah ya ba shi ikon riƙe ƙasar nan namu Najeriya.
Sunana Balarabi. gaskiya ina murna da dawon baba sosai, dan saboda wannan rana ne na farin ciki a wurin mu da wannan dattijo ya dawo a wannan kasa.
Tunda dai shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya wuce Abuja ya gana da mataimakin shi Farfesa Yemi Osinbajo da kuma ministoci da wasu gwamnoni, inda ya godiya ga ƴan kasa ta da tabbatarwa da duniya cewa yanzu kam ya samu sauki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba.
Kuma Jalla a gaida Lawal Ikra. A jamhuriyar Nijar kuma malaman ƙasar ne suke yajin aiki na makonni na kwanaki biyar a wannan mako, kuma suna shirin yin hakan a mako mai zuwa saboda zargin gwamnati da saba alkawari wacce ta dauka a wata yarjejeniyar da suka kulla ranar 13 ga watan Disamba shekarar 2016. Hukumomi a Nijar je sun yi kiran taron manema labarai, inda suka wanke kansu daga wannan zargi da malummake musu. Ga wakilin mu Suleiman Muni Barba da ƙarin bayani.
Ministan makarantun koyon aikin hannu Tijani Abdulkadiri ya fassara bayanan shugaban kwamitin ministocin da ke kula da sha'anin ilimi Bazum Muhammad.
Magana da nake maka yanzu ba mushallakal din da ke tambayar gwamnati bashin albashin shi. Kuma gwamnati ta dauki alƙalin cewa duk wata kamar yanda ake bi duk ma'aikacin gwamnati za a dauri biyan su, kuma ana cikin biyan su. Sannan suka kawo an so bayanai wanda musamman na ƙarin kuɗi. Muka kwatanta mu cewa yanayin da ake ciki ba gwamnati damar ta ce ta yi ƙarin albashi. Da ya shi aiki da kwana biyu ne suke yi kafin ma mu samu yarjejeniya. Amma sai muka ga wai bayan duka wannan kuka nasu an shahe shi, suka hiddo wata takarda na cewa yanzu ba ma kwana bibi sati za su dore yaji aiki. Magana da nake muka yau sati guda, kaga duk wannan satin sun ce mu shanin la kulkasu te makaranta.
Da yake mai da martani akan waɗannan kalame, shugaban kungiyar malamai ta Sina Sabu mun kai Halidu cewa yake ba haka zancen yake ba.
Akwai abokan aikin mu na secondary da su sun samu lambobin su tun watan October, har yanzu bisa samu biyan su na wata guda da ya kamata ba su, har yanzu bisa samu biya na albashi na wata guda. Yo in kuna tuni sun dauki alƙawari cewa za a ba da giri, ko kun ji jiya sai da ya hudu cewa da sun kai simulation din su wannan giri din nan bisa ya biya shi. Yo bisa ya biya shi a lokacin da mutane guda biyu guda uku suna sata miliyar 200, kuma a ke muna wai yau ba a samu miliyar 4 ko miliyar 5 da za a ba mutum 62.
Gwamnatin ta Nijar ta ce bayanan da ta samu daga waje na kwatanta wannan yajin aiki na malaman makaranta da wani yunkurin kawar da ita daga karaga da haɗin gwiwar wasu jami'an fafutukar ƙasar Burkina Faso.
Maganar da ake yau ba magana bace ta kwadago, ba magana bace ta haddoma mushannin lakwal hakin su, a magana ce ta siyasa. Muna da labari an yi taro Abuja inda aka sara musu, aka kasaha musu yanda kamata, hanyoyin da kamata abi.
Sai dai babban sakataren kungiyar Sina Sabu mun kai Halidu ya watsar da wannan zargi, yana mai cewa
a lokacin da su suke adawa su hodi su ga ma ɗan ƙasa so nawa ne mu da su mun ga juna bisa kan yajin aiki da muke nan gai. In sun tabbata da cewa mu da su mun ga juna, kenan yau ma sun yi samun hujja suke, kenan ai adawa da kenan yau su ne suke nan ga tura mu, amma bisa ya samu wannan hujja tunda ba haka nan muke.
Gwamnatin ta ce a shirye take ta ci gaba da tsare-tsaren da ta sa gaba domin tantance malaman da suka cancanci su ci gaba da aikin karantarwa a ƙasar Niger, yayin da kungiyoyin malamai na course da Sina Sabu ke danganta wannan gwaji tamkar wani bita da kulli irin na huce takeici akan malaman makaranta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan kidan tika ne, wannan batun tika ne, tika uban karatu.
A gaida Sule Mumuni Barma. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 10:19 na safe a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington da ke gundumar Columbia. Sunana Mahmud Lalo. Sabon umarnin hana shiga Amurka ga wasu ƙasashe mafiya rinjayen musulmi da kuma wani rukunin 'yan gudun hijira da shugaba Donald Trump ya bayar ya zo ne makonni 6 bayan umarni na farko da ya rattaba wa hannu a farkon hawan mulkinsa, wanda ya janyo cece-kuce da rudani a filin tashi da saukar jiragen Amurka da dama. Wato kafin daga baya wasu kotunan tarayyar ƙasar su dakatar da umarnin na shugaba Trump. Fadar ta White House ta kare wannan sabon umarni da ta dauka, inda ta ce matakin an dauke shi ne domin a kaucewa zuwa kotu a kuma yi hanzarin kare kan iyakokin Amurka. Rex Tillerson shine sakataren harkokin wajen Amurka.
And the State Department will implement the provisions in this order.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta aiwatar da sassan kamar yadda ya kamata kan yadda za a rika barin ƴan gudun hijira suna shiga Amurka idan har aka tabbatar cewa ba sa tare da wata barazana ga Amurkan.
Sai dai ba tare da bata lokaci ba, ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin kasar suka soki wannan sabon umarni, inda suka ce umarnin ba shi da bambanci da na baya. Kamar yadda Chuck Schumer, shugaban marasa ranja a majalisar, ya ce,
"It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive."
Wannan tamkar a ce an yi wa wata mota fenti ne wacce kuma ba ta iya tafiya.
Su ko masu rajin kare haƙƙin bil'adama cewa suka yi har yanzu dokar tana nuna wariya ga musulmi, saboda haka haramtacciya ce. Kamar yadda Lee Gallant na kungiyar da ke kare haƙƙin baƙi ta ACLU ke cewa,
"It was narrowed from the first order as we expected."
An kirkiri wannan umarnin ne daga na farko kamar yadda muka yi tsammani. Umarnin ya tsamma masu takardun izinin zama na dindindin. Amma kuma bai kawar da matsalar nuna wariya da muka gani a farko ba, kamar biya wani addini. Kuma za mu ci gaba da kalubalantar wannan umarni. To, kuya 'yan gudun hijirar Siriya da ke shirin shigo Amurka ya suke kallon wannan sabon umarni? Mahmud Mansur na ɗaya daga cikin 'yan Siriya da ke zaune a Jordan, inda yake jira ya shigo nan Amurka. Mun kwashi shekara guda muna jira. An yi mana jarabawa a matakai daban-daban. Yanzu a ruɗe muke. Mun kuma gaji saboda tsawon lokacin da muka kwashe muna jira. Mun yi yunkurin shiga, amma kuma wannan umarni ya dakatar da mu. Sai dai ba haka lamarin yake ga 'yan ƙasar Iraki ba, domin sabon dokar ta tsame ƙasar daga jerin ƙasashen da shugaba Trump ya dakatar daga shiga Amurkan. Wannan ɗan ƙasar Iraki mai suna Fadi ya nuna farin cikinsa dangane da wannan sabuwar doka.
Wannan abu ne mai kyau tunda za mu iya shiga Amurka, mu nuna wa duniya cewa ba mu da illa. Wataƙila wata rana ma za mu kuma ƙasarmu domin mu gyara ta.
Wannan sabon umarni na hana wani rukunin ƙasashe waɗanda musulmi suka fi rinjaye shiga Amurka da gwamnatin ta Trump ta yi wa garin Bowl zai fara aiki ne ranar 16 ga wannan wata na Maris. Umarnin zai haramta wa 'yan ƙasashen Siriya da Libya da Iran da Somalia da Sudan da Yemen shigowa nan Amurka na ɗan wani lokaci. Tuwari layau a ranar Litinin da ta gabata ne 'yan jam'iyyar Republican suka ɗauki ƙwaƙƙwaran matakin farko na taimakawa shugaba Trump. Ya cika alƙawarin da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe kan sauya tsarin kiwon lafiya nan da aka fi sani da Obamacare. A tsarin da 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin ƙasar suka fara shirin samarwa, za a ɗage hukuncin biyan tara ga waɗanda suka zaɓi ƙin amfani da tsarin inshorar lafiya, wanda shi ne batu da Trump ya fi nuna ƙorafinsa a kai. Tsarin kiwon lafiyar har ila yau zai sauya hanyar da take baiwa marasa galihu damar cin gajiyar tsarin kiwon lafiya ta hanyar amfani da tarihin yadda suke biyan haraji. A wani taron manema labarai da suka gabatar ranar Talata da ta gabata, 'yan jam'iyyar Republican da ke majalisar dokoki sun baje irin abubuwan da tsarin kiwon lafiyar nasu zai kunsa. Greg Walden, ɗan majalisa ne mai wakiltar jihar Oregon.
"We are protecting those patients living with pre-existing conditions under our..."
Za mu samar da kariya ga marasa lafiya da ke fama da wata cuta tun kafin su shiga tsarin inshorar. Sannan za mu bar matasa su ci gaba da zama ƙarƙashin inshorar iyayensu har sai sun kai shekaru 26. Kuma ba za mu yi musu shigo-shigo ba zurfi ba. Kuma shirin zai haɗa hadda waɗanda suke ƙarƙashin shirin Medicaid da ke tallafawa marasa ƙarfi. A dai shekarar 2010 aka samar da tsarin kiwon lafiyar da ake kira Affordable Care Act, wanda aka fi sani da Obamacare. Kuma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya kasance yana alfahari da wannan tsari a matsayin abin da gwamnatinsa ta bari na tarihi da zai amfani Amurkawa. Sai dai tsarin na ta shan suka, musamman ma daga shugaba Donald Trump, wanda ya ce tsarin ba shi da kan gado. Yanzu dai lokaci ne kaɗai zai bayyana makomar wannan sabon tsarin kiwon lafiya da gwamnatin ta Trump ke shirin samarwa. Musamman idan aka yi la'akari da cewa a cikin 'yan jam'iyyar ta Republican akwai waɗanda ke ganin babu bambanci tsakanin tsarin na Obamacare da wanda shugaba Trump yake so a samar. Sannan baya ga haka akwai 'yan Democrat da ke korafin cewa kawar da tsarin na Obamacare zai sa wasu miliyoyin mutane su rasa inshorar lafiyarsu. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan zango. sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin daukacin wadanda suka yi dawainiyar hada muku wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun karshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a gundumar Colombia.
To madalla, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakon farko ta fito ne daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau. Kace hakika mu talakawan Najeriya muna matukar farin ciki da dawon shugaba Muhammadu Buhari gida daga London bayan jinyar da yi. Da fatan Allah ya kara masa lafiya ya kuma bashi ikon sauke nauyin da ke kansa na shugabancin ƴan Najeriya. Amin. Ta gaba ta fito ne daga Tanimu Inuwa Zangon Buji da Murtala Ibrahim Zangon Daura. Kace salamu alaikum VOA, don Allah ku ba mu dama mu yi wa shugaban kasar mu Najeriya Muhammadu Buhari barkan dawowa, kuma muna fatan shugaba Muhammadu Buhari ba zai manta da irin gudunmawar da al'ummar Najeriya maza da mata suka bashi ba wajen yi masa addu'o'i. Allah ya bashi lafiya ba dare ba rana. Don haka ya kamata shugaba Buhari ya duba halin da talakawan Najeriya suke ciki. Salam VOA Hausa. A madadin al'ummar karamin hukumar dabban tare da daukacin al'ummar jihar Bauchi, muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari barka da dawowa da fatan Allah ya kara masa lafiya. Amin. Sako daga Bala Muhammad dabban jihar Bauchin Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku isar mana da sakon taya murnin mu ga dawowar shugabanmu Muhammadu Buhari daga wurin jinya. Hakika wannan rana abun farin ciki da annashuwa ne a cikin zukatanmu, duk da cewar akwai wasu da ba su son haka. Da ƙarshe muna fatan Allah ya ƙara bashi lafiya ya kuma kare shi daga duk sharrin masharinta a duk inda suke gida da waje. Amin summa amin. Sako daga Rilwanu Sa'idu Gayari da Aisha Alhaji Lawoli Gayari a jihar Zamfara Najeriya, da kuma Ahmadu Ladan Girku da Ibrahim Abubakar Maiduguri daga jihar Borno Najeriya. Da ƙashe sai ta fito daga Iliyasu Muhammadu Tungan Bako, kace godiya ta tabbata ga Allah Sarki Ta'ala da ya karbi addu'ar jama'a daga ciki da wajen Najeriya akan shugaba Muhammadu Buhari. Ya Allah ka bashi tsawon kwanaki da za su kasance masu amfani ga al'umma. Amin.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kotun kundin tsarin mulki ta Koriya ta Kudu ta kada ƙuri'ar da aka sami gagarumin goyon bayan tsigi shugabar ƙasa Park Geun-hye. Mai riƙon muƙamin babban alƙali Lee Jong-mi ya karanta hukuncin da aka yanke daga kotun kundin tsarin mulkin ƙasa da ke Seoul a yau Juma'a, wanda aka yada shi kai tsaye a kafafen yada labarai. Duka alƙalan kotun tsarin mulkin takwas sun goyi bayan ƙudurin da majalisar ƙasar da suka bayar, da ya samu goyon bayan sama da kashi biyu cikin uku da ake buƙata na goyon bayan tsige Park daga muƙaminta, biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da kuma yin ko'in kula da lalaci. Jihohi shida na ƙalubalantar umarnin shugaban ƙasa Donald Trump da aka sake wa gyara da ya hana 'yan ƙasashe shida da mafiya yawa musulmai ne shigowa Amurka. Jihar Hawaii ta gabatar da ƙara inda take ƙalubalantar sabon umarnin na gwamnatin tarayya wacce za ta cutar da musulmai da suke zaune a jihar da ke tsibirin tekun Pacific. Sauran jihohi biyar sun haɗa kawunansu domin ƙalubalantar sabuwar dokar ta Trump wacce ake santa mai gurbinta farko da kotunan Amurka suka yi fatali da ita.
Duka-duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai an jima za ku je mu ɗauke da wasu shirin. Yanzu kafin mu yi sallama da ku, muna yi wa iyalan gidan marigayi Umar Rigiza Kwantagura wato ta'aziyya kenan na rasuwan tukur Umar Rigiza Kwantagura wanda ya rasu a yau Juma'a kenan. To Allah ya ji kansa da rahama, kuma ya ji kan magabata duka. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Naziru Ahmed Hausawa da wanda ta shirya kuma ta bada umarni wato Julie Gresham kenan, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Cornelian Tina. Baba ya kuma ƙirƙiri ke sallama da ku. A ci gaba da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, ga shirin yau da gobe zuwa.